sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masauraran mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 1 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da madugun yan adawa Juan Guaido za su gudanar da gangami ranar ma'aikata kishiyoyin juna. Attorney General din Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga yan majalisar dokoki a yau din Laraba. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange mai kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake cewa WikiLeaks hukuncin daurin makonni 50 a gidan kurkuku.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da wasu ƴan majalisar dokokin Najeriya suka yi akan kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2019 da suka amince da shi da kuma yadda aka yi aka samu ƙari a kasafin. Bayan haka za ku ji cewa wani rahoto daga hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya bayyana cewa jihar Nasarawa ta samu ƙarin ayyukan yi ga al'ummarta. Muna kuma ɗauki da rahoto akan cece kucen da ke faruwa a jihar Kogi akan albashin watanni da wasu ma'aikatan jihar ke ikirarin bin bashin gwamnatin jihar. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Ali Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da Juan Guaido babban mai kalubalantar sa a siyasance, wanda ya kuma ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi, ko wannan su na shirin gudanar da gangami ranar ma'aikata kishiyoyin juna a yau din Laraba. A ci gaba da fafatawar da suke yi na mulkin kasar wanda tattalin arzikin ta durkushe. Bangarorin biyu na shirin gudanar da gangamin ne bayan mummunan zanga-zangar da aka yi a kan titunan Caracas, babban birnin kasar, bayan da Guaido mai samun goyon bayan Amurka ya yi kira ga sojoji da su yi watsi da shugabancin Maduro su canza shiga zuwa bangarensa a wata fafutuka da ya kira fafutukan neman ‘yanci. Guaido ya tsaya kusa da ɗan adawa Leopoldo Lopez, wanda Maduro ya masa daurin talala, amma sojojin da ke goyon bayan Guaido suka sako shi kamar yadda ya bayyana. Lopez ya saka wani hoto wasu mutane cikin kakakin soja a kafar Twitter tare da sako mai cewa Venezuela a mataki na kawo ƙarshen babakere an shiga gwagwarmayar neman ‘yanci. Attorney General din Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga yan majalisar dokoki a yau din Laraba bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan din Russia a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Barr zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen yan Republican na tsawon akalla sa'o'i 3. Ba shakka ba zai fuskanci tambayoyi game da wani rahoton jaridar Washington Post na jiya Talata ne cewa Mueller ya tuntuɓe shi a Attorney General din ta waya da kuma ta wasiƙa, inda ya buƙaci ba ya saki takaitaccen bayani ga kwamitin bincike da ya rubuta kan rahoton. Amma a maimakon haka ba ya saki nasa takaitaccen bayani, wanda Mueller ke ganin bai kunshi muhimman batutuwa ba da yanayin da rahoton da kuma manufar rahoton na ƙarshe. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange, wanda ya kafa kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake kira WikiLeaks, hukuncin daurin makonni 50 a kurkuku saboda saba ka'idar beli shekaru 7 da suka gabata, lokacin da ya nemi mafaka a ofishin jakadancin kasar Ecuador. Assange ya shiga ofishin jakadancin a shekarar ta 2012 don kauce ma shiri ta sakeyarsa zuwa Sweden don fuskantar zargin cin zarafin mata ta hanyar lalata. A ƙarshe dai ƙasar Sweden ta dakatar da binciken, amma Assange ya kasance a ofishin jakadancin saboda yana tsoron cewa idan ya fita Burtaniya za ta tsare shi kuma ta mayar da shi zuwa Amurka saboda zargin ya kwarmata bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce watanni shida bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2018, har yanzu babu wanda aka saki daga cikin waɗanda suke tsare a Sudan ta Kudu. Biyu daga cikin manyan masu sukar gwamnati, Agre Idri, membar ƙungiyar SPLMO10, da Dan Samuel Locke, lauya mai kare haƙƙin bil'adama, sun ɓace ranar 23 zuwa 24 ga watan Janairu shekarar 2017 daga Nairobi. Masana a Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Sudan ta Kudu sun bayyana cewa gwamnatin Sudan ta Kudu ta ƙaryata cewa ta san inda Idri da Locke suke. Kasar Pakistan ta ce wani dan ta'adda wanda ya ketare kan iyaka daga kasar Pakistan ya kai hari ya kashe sojoji akalla 3 baya ga wasu 7 da ya ji wa rauni. Sashen yada labarai na sojin ya ce lokacin sojojin na kafa wani shinge ne a gundumar Waziristan ta arewa dake can wani lungu, sai wasu yan ta'adda kimanin 60 zuwa 70 waɗanda suka fito daga ƙasar Afghanistan suka kai musu hari. Sojojin Pakistan sun fatattake su daga yankin na Alwara tare da karkashe wasu da kuma raunata wasu daga cikin maharam. A baya ma 'yan bindiga sun kai hari kan wasu masu gine-gine, to amma rundunar sojin a yau ɗinnin Laraba ta sha alwashin cewa shirin Pakistan na gina katangar zai ci gaba duk kuwa da irin wannan ƙalubalen.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin ƙasar na bana wanda ya kai naira triliyan 9 da biliyan 9, kasafin da ya haura abin da gwamnatin ƙasar ta gabatarwa majalisar tun farko na naira triliyan 8 da biliyan 800. Majalisar ta yi ƙari har da kuɗin da za a ba tsofaffin 'yan majalisa waɗanda za su tafi da kuma sababbin da aka zaba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka, shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Sanata Danjuma Goje, ya ba da hujjoji da ya sa aka samu ƙari a kasafin, inda ya bayani kamar haka.
Kusa bai mun gyare-gyaren kirki ba, illa dai kawai wanda muka yi manya-manya zan iya cewa na farko mun sa a cikin kasafin kuɗi sunan wannan babban commission wanda shugaban ƙasa ya taimaka mutanen Arewa maso gabas mai suna a turance Northeast Development Commission. Mun sa su a cikin budget. Kuma dama ya aiko da kuɗi mun sa kuma sunansu a ba su biliyan 45. Na biyu, saboda wahalhalu da mutanen Zamfara suke ciki, masifu da suka faɗa musu, masifa ta faɗa musu da kuma mace-mace da ake yi da jama'a wanda suka rasa gidaje da marayu suna nan da yawa, mun ga ya kamata gwamnati tarayya ta taimaka wa wannan jama'a. Shi yasa muka ware musu kuɗi biliyan 10 a taimaka mutanen Zamfara don rage musu wahalar da suke ciki.
To akwai wani bangare kuma da muka lura da shi a wannan kasafi, wato na biyan tsofaffin 'yan majalisa kuɗaɗen su na barin aiki da fansho. Bana kun ƙara shi a ciki ko ba haka bane?
Ba mu ƙara ba, dama duk shekara hudu ana yin wannan aiki ne na gwamnati. Dama idan majalisa sun zo sun cika shekara hudu inda su koma garuwan su, aka nan ba su alawan saboda su shiga mota su koma garuwan su samu na zama kafin su fara wasu sana'o. Hakan duk aikin gwamnati ya gada, kuma kullun shekara ake, bayan shekara hudu ne ake yi. a sallami tsoffin yan majalisa wanda ba su dawo ba saboda suka shigo su kuma a taimaka musu wajen samun yadda su danna da gindin su a nan Abuja.
Ba wai abu ne da za a ci gaba da yi ba, so dai kawai a shekara hudu?
Mai kuma sai bayan shekara hudu wasu tabi sun zo ko kuma tsoffin da su tafi.
To sai dai irin waɗannan ƙare-ƙaren sun haifar da ja-in-ja tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da majalisar a baya-bayan nan. Abin da ya sa ba za a gama aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2018 ba sai a wannan wata na Mayu da muka shiga. Wani abu da Sanata Kabiru Gaya ya ce domin jama'a ne suka yi ƙarin.
Na farko dai ba mu canja komai daga wanda take so ba, misali wajen ƙara kuɗin mai da tirɗaya iyanan na samu riba zai rage mana bashi da yake kanmu, ba mu ƙara kuɗi akan wannan ba. Na biyu mun duba aikace-aikacen da ya kamata a yi mun ba da gudunmuwanmu yanda gwamnati za ta ci daɗin wannan kasafin kuɗi. Mun ma sai mun kawo wata bill akan Northwest Development Commission wato kuma ta kula da arewa maso yamma ba don ko maso da yanzu kaga mun fara ba da biliyan 10 ga Zamfara a taimaka wa yanda aka displace. To ana zuba wajen biliyan 150 ka ba Niger Delta kuma biliyan 45 ka ba wa Northeast. Dan kenta ce wajen biliyan 50 ko 30 zuwa ba Northwest wanda Kano na ciki, Kaduna na ciki, Katsina na ciki, Sokoto na ciki, Kebbi na ciki, Zamfara na ciki. So kin ga wannan abu ne wanda zai dole a taimakawa al'ummarmu. Shi yasa muka wannan bill din gaskiya yayi kyau. Muna godiya President Buhari kuma wannan dan gyaran da muka yi mun yi shi da zuciya dai muna so a karbe shi dan a taimaka al'ummarmu ne.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai.
Tuma da Allah gaida Madina Dauda. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce an samu ƙaruwa ayyukan yi a jihar Nasarawa duk da matsalar rashin aiki da wasu jihohin Najeriya ke fuskanta. Wannan rahoton na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke tunawa da ranar karrama ma'aikata. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
A rahoton kwata-kwata da hukumar ta fitar ranar Litinin da ta gabata, hukumar ta bayyana jihar Nasarawa a matsayin wacce ta samu raguwar yawan marasa aikin yi, yayin da rahoton ya ce jihar ta samu bunƙasa ne a ɓangaren noma. Kan haka na tambayi wani mai sharhi kan lamura Alhaji Turaki Gamji da ke jihar ta Nasarawa don jin gaskiyar lamarin.
Mun samu ci gaba ta ɓangaren ababai daban-daban kamar maganar noma, kamar yadda Dangote ya kawo a tun gannan.
Wato wannan kamfani na ke da za a yi kamfanin suga kenan ku
shi yanzu akalla suna da kasa da suka mallaka a wajen yanzu kaman gida da 60. Yanzu mutanen mu kawai maza da mata suna nan a shimfiɗan gonan nan suna aiki akalla yanzu akwai mutum 700 zuwa 750. Kamin ƙarshen shekarar nan kuma ana son ma'aikata a wajen za a kai mutum 1,500 masu aikin noma kawai. Da can baya kaman kasuwa Awai, kasuwan Doma, Nasarawa, Tojo can manoma ranan kasuwa za ta gaba bai wuce a samu tiraloli 5-7 tiraloli a kowane kasuwa ba. Amma yanzu za ki samu duk kasuwan Allah ta'ala ba yi lodin motoci ba a samu tirela 10-15-20 wadda za su sauki riɓi, agushi, masara, doya da sauransu.
Na kan ga akwai matasa da dama waɗanda har yanzu suna bangar siyasa. Mutane ne waɗanda har yanzu za a ce ba su da aikin yi.
Gaskiya wannan da sauki a yanzu saboda mai girma gwamnan jihar Nasarawa gwamnan Molton Almakura shi ne ya kirkiro da NAYES. Su ne za su tsaya suna kontrolin masu mashina, masu motoci. Idan suka zo ka zo da datti za ka zuba inda bai dace ba su za su direct ɗinka. Kuma majority wannan za ki samu wanda suke wannan sana'ancen baya su aka kirkiro musu da wannan abin saboda ana so a kawo da su daga wannan munanan sana'o'i ba mu da zaune gari banza ne.
A ɓangare guda kuwa Muhammadu Adamu Ɗan Iya ya ce duk da shike an samu ƙaruwar ayyukan yi a wasu fannoni akwai da daman jama'a da ba su da ayyukan yi a jihar.
Gaskiya fi sabilillahi abinda bai sa an samu ɗan ƙaruwar aiki saboda ƴan fawa ne, amma tunke da kika sani din nan gaskiya ana cikin wani hali na rashin aikin yi a jihar Nasarawa. An gode wa Allah zuwan ƴan fawa din nan ya rige, amma a cikin 100 gaskiya ya rige 40 ne kawai, sauran 60 har yanzu ba mu samu wani aiki na permanent appointment a gwamnati ko ba.
Da yake tsokaci kan rahoton, shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa Yemi Kale ya ce rahoton zai iya canzawa saboda a wasu lokacai tururuwar jama'a kan shafi jihohin da a baya ke da ƙaruwar masu aikin yi su samu komo baya. Da shike wannan rahoto na hukumar kididdiga ta kasa ya zo ne lokacin da daukacin ma'aikatan duniya ke bikin ranar su. Zababben gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, yace zai fuskanci hanyoyin samar da masana'antu don samar da aikin yi a jihar.
Wato yawancin mutane kuskuren da suke shine su dauki gwamnati ita ce za ta zama mai daukan ma'aikata. Amma a gwamnatin mu na farko abin da zamu fara duba duk doka da gwamnatin tarayya ta sa mu masu bin doka ne zamu bi. To zamu zauna da ma'aikata, kudin mu da muke samu a wannan jiha kaza ne, hanyoyin kudade da muke so mu yi kaza ne zamu yi. Yanzu wannan da gwamnati ta sa da na tarayya zamu yi, amma muna so ya zama mai dorewa. Kin gane? Amma babban magana shine mu koma mu nemo hanyoyin da gwamnati za ta samu kuɗi.
Ma'aikata da 'yan fansho a jihohin Najeriya na fatar gwamnati za ta aiwatar da dokar albashi mafi karanci na 30,000 da shugaban kasa ya sanya wa hannu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, a yayin da ake bikin ranar ma'aikata, wasu jihohin Najeriya na fuskantar matsalar rashin biyan albashin ma'aikatan gwamnati, wani batu da yanzu haka ake cece-kuce a kansa a jihar Kogi, inda wasu ma'aikatan jihar ke ikirarin suna bin gwamnati bashin albashin watanni da dama. Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani mukarrabin gwamnan jihar Kogi, Mr. Okezie Okafor, yace gwamna Yahaya Bello ya gaji bashin albashin watanni hudu kacal ne sabanin watanni 9 da kungiyar kwadagon jihar ke ikirari, da kuma watanni 25 na ma'aikatan ƙananan hukumomi, da kuma ƙarin bashin albashin watanni 9 na malaman makaranta. Duba da yadda ake ci gaba da samun sabanin alƙalamin ainihin watannin da ma'aikatan ke bi bashi, na tuntuɓi takatarin tsare-tsare na haɗaɗɗiyar kungiyar kwadagon ta Najeriya, wato ULC, Comrade Nasir Kabir.
Gwamnatin Kogi ma'aikatanta suna binta bashin albashi na wata ƙarami. Ƙananan hukumomi ta duba da su kansu wato titoci a malamai kenan, in sun haɗa nasu muna bin bashin watanni 34. Wannan haka yake a rubuce, mutanen nan ba mutuwa suka yi ba, suna nan da ransu. Ai abin kunya ne mu ajin shi mukan sa na gwamna. Ki fito ice ko da ma wata ɗaya bai iya biyan ma'aikata ba. Mun rubuta su gaban ƙasa, kuma mun rubuta su gwamnan ba za mu naminta ba wannan watanni ko ɗaya ba za mu cire a ciki ba sai an biya mutane haƙƙoƙinsu. Kuma idan yake za mu sake kafan wando ɗaya da wannan gwamna kamar yadda muka yi a Zamfara.
Eh, amma kuma kan da gwamnan koyin ya amince da kan cewa an yi kuskure amma za a gyara. Kuna gwamnan bai yarda ba?
Ai gyara kuskuren ka shine ka fito ka biya mutane haƙƙoƙinsu. Shine muka za mu yarda cewa eh ka yarda ka yi kuskure, amma duk wannan magana ce ta siyasa.
Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce rashin biyan albashin nan fa ko da na wata ɗaya ne na da illa sosai.
Ai ko wata ɗaya ne mutum yake bi to an fa an samu ba yanda ake so ba, saboda rayuwar ma'aikaci gaba ɗaya suna ta'allaka daga albashinsa ne. Ko matukan ko ba a samu albashin ba to an shiga wani yanayi na dole sai an nemo a wani wuri, tunda ba a samun abin da zai iya riƙe mutum. Saboda haka ko wata ɗaya ne babu, to akwai matsala.
Kenan yanzu wannan cece-kucen da waɗannan ɓangarorin suke tsakaninsu kusan ma duk ba wani abu ne kenan mai tasiri dangane da rage rashin rayuwar shi ma'aikaci.
Ma'aikaci ya riga ya shiga wani mawuyacin hali a jihar Kogi, kuma ko a ina ne ma'aikaci ya gama aikinsa ba a biya shi ba to ka ya shiga cikin tashin hankali.
Menene mafita a irin wannan yanayi da kuma ma'aikatan kogin suka shiga?
Na farko duk gwamnatin da ta aka yi kirga wata 34 ba ku biya albashi ba to ba dalilin ma'aikaci ya bata ƙuri'a
ba. A Najeriya dai ba wani sabon labari ba ne bin bashin albashin watanni barkatai da ma'aikatan ke fama da shi, duk kuwa da maƙudan kuɗaɗen fansan kai wato bailout da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa gwamnonin jihohi da dama. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutarkar asalin ƙasar Najeriya dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan ƙasar Amurka.
Amma kuma a tsakanin duka wayannan ayyukan karatu da nake da aiki sai nazo na samu jama'a a nan gurin. Yan Najeriya ne amma ba musamman Hausawa ba. Mm-hmm. Wanda suke su wasan kwaikwayo su ganga su duka art and poetry duka abubuwan nan
da kadai in ce dai kadai da raye-raye.
Kadai da raye-raye.
To wannan kadai na bangaren namu ne na can Afrika ko ko na nan ga na Amurka?
Na Afrika. Na bangaren Afrika ne amma ko a kowane bangare kaga akwai Yarbawa, akwai Inyamurai, akwai Hausawa duka haka. Mm-hmm. Daban-daban to ni kuma ni kadai ce Bahaushiya to sai na ga bara in na shiga sai in dan sanar da su yanda muke mu ɗan Hausawa.
Haka nan ne. To wane taimako ki ba wannan kungiyar?
Gaskiya saboda wanda ma na haɗu da akwai mutane da suke ga mun ba su ganin Bahaushiya ba a Amerika. Wai saboda su san haka Hausawa kai tana zaman su a gida. Sai na ce ai akwai Hausawa amma dai ba wani ba yawa sosai gaskiya dai a inda nake. Sai na kawo musu irin dai tarihin Hausawa, waƙoƙinmu, su tatsuniya, abincin da muke ci, irin kayan da muke sawa.
To kin ce musu da akwai talabijin musamman wadda gwamnatin Amurka ta keɓe musamman wadda aka yi don masu jin harshen Hausa? Don kin san akwai Arewa 24 kuma akwai sashen Hausa na muryar Amurka in kidi ba muna da wannan shiri da muke sati duka wanda ake cewa taskar VOA. Wani shiri ne da muke a kowane sati wanda yake da alaka da rayuwar Hausawa kuma rayuwar ma'aikacin Amurkawa wanda muke baza a kowane ranar Juma'a.
Ni na san da shi kuma na gaya musu da shi amma mu a bangaren da muke babu radio station masu magana da Hausawa. Babu radio station ma Hausawa. Amma na san cewa akwai a East Coast sosai. Wannan magana mun
yi. Idan kisa akwai wani ake cewa voahausa.com in kije a website in namu voahausa.com in kije can daga can zaki iya ganin labaran ma kwata-kwata duka da Hausa ne ake don muna da ma'aikata nan VOA a Washington DC muna da ma'aikata sun kai su wajen 20 zanciya kuma a can Afirka muna da kusa ga 100 zanciya tsakanin Niger, Kamaru, Chadi da abun nan da Nigeria. Wajen mutane wajen 100 zanciya wanda duka musamman abin da suke don taimaka ma wani gidan talabijin sashen Hausa na muryar Amurka ya bunƙasa kuma duk wani abin da muke muna shi ne saboda Hausa wanda ke na Amurka wanda ke kasashen waje kuma musamman wanda ke a Afirka.
Kuma gaskiya wannan lamarin ya yi cewa da akwai mutanen da suke so su ji abubuwan da ke faruwa a duniya, abubuwan da ke faruwa ma a gida wanda ba sa iya samu su ji, kuma na ji daɗin gaskiya da kuna da wannan opportunity ɗin ma mutane za su iya tuning in su zo su ji labarai da Hausa.
To a takaice Maryam, kin kwashe yanzu zan cewa shekara 15 a nan Amurka, ke ce ki an haife ki a nan Amurka, ke ce Najeriya kuma ke ƙara dawo a nan Amurka. To yanzu kira gare ki ga matasa waɗanda 'yan Najeriya ne, 'yan Niger, Kamaru, Chad wanda su ma suna so su zo nan su yi karatu a Amurka don su samu sauyin rayuwa kamar ke wanda kin samu sauyin rayuwa.
To gaskiya abin dai da zan gaya wa mutane ko kuma ni dai abin da na so an gaya min kafin tau shi ne ko akwai amfani cewa mutane kafin su zo su bar Najeriya su tafi sabon ƙasa su gane irin dokokin ƙasar, su gane irin siyasar ƙasar, su gane irin culture da rayuwar mutanen a wurin don su samu idan suka zo ba su samu matsala da yawa ba. Sanda don ka su samu matsalan bonding su samu ka su ji kaman outsiders.
Kama an keɓe su haka.
Kama an keɓe su saboda haka dole ne gaskiya su samu su gane irin yanayin ƙasar da su shiga don idan suka je abu mai sauki zai zama musu abu mai sauki. Saboda ni da nazo a nan sai da nazo na koya culture din, nazo na koya yanayin yanda suke abubuwa kuma wannan ma yana ɗaukan lokaci. Saboda haka da na samu na yi duka wannan kafin na taho da na ɗan rage lokacin da na kashe gano harkokin
Sita Albanat Maryam Lawal Mutare kenan yar asalin kasar Nigeria dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan kasar Amerika. Mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta garago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Abdul Aziz Adili Turo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da 'yan bindiga suka hallaka a jihar Katsina, da fatar gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ƙara ɗaukan tsauraran matakai a arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Sako daga Khadija, matar mai kayan miya Oroji Kwatas, jihar Gombe. Shi kuma wasiƙa ta gaba Gali Siraju Faki cewa yayi, assalamu alaikum VOA Hausa, muna ta ɗaukacin ma'aikata zagayowar ranar ma'aikata ta duniya, sannan muna kira da gwamnatoci da ma kamfanoni cewar ya kamata su rinka biyan ma'aikata haƙoƙinsu a kan lokaci domin ma'aikatan su ji daɗin gudanar da aikin su yadda ya kamata, yadda ya dace. Mai saƙo na gaba cewa yayi, don Allah VOA Hausa, ina son ku miƙa min saƙon jinjina ga dakarun sojojin Najeriya da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar mu ta Zamfara. Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, sannan Allah ya taimake su akan aikin da suke yi. Saƙo daga Abdulmutallib Mande, magarya ƙaramar hukumar mulkin Zirmi ta jihar Zamfara. Shi kuma mai wasiƙa ta ƙarshe a yau, Ahmad Manaja Bauchi, anguwar Karofi Madaki a Najeriya, cewa yi, muryar Amurka, ku isar mana da saƙon fatan alkhairi ga ma'aikatan duniya albarkacin wannan rana ta Mede, da fatan Allah ya ƙara mu ma'aikata haƙuri da juriyar aiki, musamman ma'aikata irin su likitoci da 'yan jarida da ma sauran ma'aikata da ke aiki don inganta rayuwar jama'a a duniya baki ɗaya.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da Juan Guaido, babban mai kalubalantarsa a siyasance wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi, kowannensu yana shirin gudanar da gangami a ranar ma'aikata kishiyoyin juna a yau din nan Laraba, a ci gaba da fafatawar da suke yi na mulkin kasar wanda tattalin arzikin ta durƙushe. Attorney General ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗin nan Laraba, bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Ba zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan Republican na tsawon akalla sa'o'i 3. Wata kotu a birnin London ta yankewa Julian Assange, wanda ya kafa kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake kira WikiLeaks, hukuncin ɗaurin makonni 50 a kurkuku.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wani irin ƙalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum, musamman waɗanda ba a biya albashi ko kuma ba sa samun sa a kan kari. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.